Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Kafin komai ina baiwa ɗan ƙasa haƙuri kuma ina ƙara jajanta mana sannan ina ƙara ƙarfafa mana gwiwa da kar mu karaya. Duk wani al'amari da yayi tsanani yayi tsanani insha Allah kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa. Ƙarshensa yana zo. Sauƙin yana nan dab da shi tare suke da sauƙi. Ina magana ne akan wannan matsanancin hali da al'umma ta tsinci kanta. Wato ni ina son in maida hankali akan wasu mahawarori guda biyu da yanzu talaka yake cikin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuyar ko ita ce wasu su ce maka ai shugaba Muhammadu Buhari yayi wannan abin ne don a kama barayi don a hana siyasar kuɗi don can kuma mu a karan kanmu mu talakan ƙasar mun shiga tsaka mai wuyar da rayuwar tamu ma bata yiwu ba balle magana kama barayi ko kuma wani hana siyasar kuɗi. Hannu ɗaya sai gwamnoni su kuma suka dage tsayin daka da yawansu na jam'iyyar da yake mulki suna yaƙar wannan manufar da yake da ita. Sai yanzu ke ganin ai gwamnonin nan kawai yau ne buƙatar ta zo su ma suka ga za a ruguza su za a hana su sun zaɓe so what sai mai za a hana su sun zaɓe in ka cire su da suka taya mu wannan rikita-rikitar da muke ciki waye taya mu ni a fahimtata ba saboda in mu koma kan magana shi shugaba Muhammadu Buhari. Ana fafe gora ranar tafiya ne? Yau ne rana tsaka, yau ne za a tsayar da barayin, yau ne za a tsayar da satar, yau ne za a hana corruption ɗin da ake ta ƙoƙarin a yaƙa tun da aka zo gwamnati ake cewa za a yaƙi corruption, yau ne za a fara. Kuma da ake fara tsakaninmu da Allah mu kalli abin nan, waye yake tutuwa? Waɗancan da ake kirarin su ake son a taka wa birki. A daƙile mummunan nufinsu su ake daƙile a koko mu tun yanzu tun daga fara ƙaddamar da wannan policy zuwa yau ɗin nan kafin ma ba mu ga ina za ta kai ba ƙananan kasuwanci ƙananun masana'antu da ba su da alaƙa da manyan wayoyi waɗanda da iya kuɗi ne zallan kuɗi a hannu za su iya rayuwa guda nawa ne suka mutu nawa ne ba za su yi ba magidanta nawa ne ba su iya ci ba su iya sha saboda babu yadda za su yi to sai ka koma bangaren waɗanda suke da access da wayoyin waɗanda suke da access da internet suna da damammakin gwamnati suna da ATM suna da banki yanayin yadda network ɗin yake ba da matsala ta yadda bankunan sun karɓa abin da ba shi suka saba karɓa ba wasu ma sun yi shutting down system ɗin ba zai iya ɗauka ba saboda overflowing da aka samu na mabuƙata a wurin ƙanƙanin lokaci saboda ba a yi wani tanadi na idan hakan ta faru ya aka yi an yi upgrading network ɗin da zai iya karɓa wannan matsalolin nawa ne suka faɗa wannan damuwar duka da sunan za a yi gyara an yi primary election na duka jam'iyyun nan shugaba Muhammadu Buhari yana kan kujerarsa yana zaune wai wannan na kusa-kusa kenan wannan ƙoƙari aka yi na tsayin daka wannan kowa ya gamsu da gaske ake yi na a tabbata an hana siyasar kuɗi idan yanzu nan mutanen ƙasa ne duka za su yi zaɓe. Muna da estimation na mutane tun a wancan census ɗin mutane miliyan 180 wanda in haƙiƙanin lissafi za a yi yanzu ƙaranci ka ce mutum miliyan 300 to ka bar shi ma mutum miliyan 200 to yanzu ana son za a yi zaɓe a ƙasa aƙalla ka ce mutum miliyan 100 ne ma za su yi zaɓen to in ka ɗauko duka primary election na duka jam'iyyun nan delegate aka samu wasu ba direct aka yi ba primary sannan a wancan lokaci shine muke da cikakkiyar dama da za a tsaya tsayin daka a yi tarnaƙi wa siyasar kuɗi kafin a zo magana general election in yanzu ka zo general election mu kafin ma kai ƙarshe fa duka mutane in wahala ta yi wahala sun rasa yadda za su yi babu ma wanda zai fito yanzu ma zai magana zaɓe ba ina cewa mutane ba za su yi zaɓe ba amma in ba ci ba sha ba abin da za ka biya transport ka je ka yi zaɓen wani sai ya biya abin ma zai je yi inna abin nan ɗinsa take akwatinsa take. to zaben nan da zaka je ba wanne ya saka ba a kishin kasa ne zaka yi dan nemo yancin kasa ka so to baka ce baka sha baka da kudin abin hawan da zaka je ka dawo ta ina zaka iya zuwa banda magana su yadda ainak ita ta zauna da gwamnatin bankin gaba daya akan yadda za su kaiwa da komo su transportation din su ya ce akwai kudi a kasa da za su yi da waye da to mu ko mutane fa wannan fa shine hakikanin abin da yake faruwa to su gwamnoni ka bashi ma su ƙarya suke ma sun zo suna kara kawunan su idan suna kara kawunan su ne ko ba haka ba gwamnati Malam Nasiru Eruba yayi wata magana yace da ƴan siyasa da masu kuɗin nan suna da yadda za su talaka ne yake cin wahala ko sarrai ya faɗa ko gaske ya faɗa gaske ne ni da kai mun san misalin hakan in kuka duba mu koma ma wancan misalin da ake ta yi cewa ai a gwamnonin nan radin kansu suke yi yanzu sun ga ruwa zai ci su ne fine ruwa zai ci su ba mu da wani option da ya wuce su yanzu saboda su kadai suka damu da damuwar mu su suka damu da matsalar mu da yawan wasu gwamnonin sun je sun kai gwamnatin tarayya ƙara dan tare interest din mu wanda da yawan mu kuma ake ganin cewa ai interest din su ne ba namu ba to ko nasu ne ko namu ne in ka ce min ai gwamnonin mabarnata ne fine dukkanin su kafin ka ciro wannan garta kaza da makyale amma mu koma kwata-kwata dan tsakanin can lokacin corona karamin takadiri karamin misali Malam Muhammadu Buhari ba shine president din nan yana nan din aka dinga aiko musu da tallafin corona saboda an kulle mu a gida mun rasa yadda zamu yi sun su ma suna yin duk yadda suka suna karfa-karfan suna cin zarafin talaka sarran su amma da aka aiko da tallafin suka ƙara kulle shi a store a warehouse basu raba ba a lokacin da basu raba din ba mutanen mu wasu da suka kasa hakuri suka faffasa guraren suka ringa dibar karikitan nan aka ringa watanda har sai da suka tura jami'an tsaro suka ringa hargitsa mutane amma da Malam Muhammadu Buhari mai girma shugaban kasa ya tashi magana mai yace cewa mu ne barayi mu ne marasa tarbiya yayi magana akan gwamnonin ni ban sani ba ko kun ban ji misalin da nake yi kai ne na aike ka ka kaiwa Malam Sulaimanu sako sai ya zama baka kaiwa Malam Sulaimanu sako ba ni kuma a kasa na kake ni ne shugaban ka sai ka rike sakon ka ki kaiwa sai Malam Sulaimanu yazo sai ya fisge sakon a hannunka Malam Sulaimanu yayi laifi yazo ya dauki abu ba tare da izini ba amma da kai da ka ta amana ta ni da na aike ka kuma ka ta amana Malam Sulaimanu ba kai mai sakon ba waye laifi amma Malam Muhammadu Buhari ba bai ce gwamnati nan zan yi laifi ba shiryo musu duk kudade da ka sani da wani cin bashi da za a yi daidai wani babu ma da zai yi wanda ba tare da sanin gwamnatin tarayya za a yi ba sai da sale wasu gwamnati zai je ciwo bashi a kasar waje ne ba tare da tarayya sai ta tsaya masa ba kawai za a ba wata gwamnati bashi ne a karan kanta irin sa Paris Club da aka dinga rabawa dan a ce to tattalin arziki bayan corona nan da aka ce ai economy na duniya duka ya melting down matsaloli sun faru idan tun a waɗannan lokutan shugaba Muhammadu Buhari bai kira gwamnati ya taka masa barki ya tsawatan masa ba ya iya yin abin da zai a matsayin sa na shugaba ya nuna musu yana iya cewa uba yana iya gyara akan ƴaƴansa sai yau ne rana daka za a yi kuma yau da aka zo yi mu ake ta timurmusawa dukkan gwamnati nan da kuke gani da ake mana propaganda cewa interest din suke karewa babu duk yadda ka kai da sa dokar wannan matsalar kuɗin ba abin da zai taba su da su da iyalansu mu dai zai taba bayan su kuma waye ya fito yake goyen bayan mu kamar yadda nace ah ba da shi yau mun zo babu wani wanda yake tare mana an sa policy duk duniya ba fa wai ba mu san ana iya sauyin kuɗi ba ne wani naira note ko kuma currency redesigner ina mai ba ai ana yi duk duniya amma haka ake yi ana yi ne dan a samu a tabe wasu ƴan kankananan mutane su kadan koko dan a tirsasa wasu koko dan a kariya wasu saboda an rasa yadda za a kariya su gwamnati ba ake magana gwamnati waye ya fi karfinta duk wanda gwamnati take son ta kama ko ta mai hukunci ko an kama shi da laifi tana da yadda za ta amma sai an biyo ta kan talaka dan ci da ta duk masu samawi kanana da kasan da mu'amalar kuɗi na yau da gobe ake yi yau ba sa yi a cikin kaso 100 kaso 90 ba sa iya yi saboda kudin da za su juya su je su dawo a sai abin 20 abin 30 abin 50 babu kudin kuma duka ana magana wai gyara ake son zai ka barshi ma a ce gyaran nan wani abu ne na ci gaban kasa duka to idan ita al'umma ba ta so fa in dai demokradiya muke al'umma ta ga za ta cuce duka ta ce ba ta so an zo yanzu an rubuta talaka can a ce maka ai shugaba Muhammadu Buhari yana son zai kama barayi ne yana son zai wane ne gyara yake fine gyara yake mu kuma za mu cuci rana ɗaya gaba ɗaya mu murkushe duka a rasa mu shine gyara in an gama gyaran kuma su a za a mulka gwamnoni kuma ai sun boye kudade ne ai kaza ba zargin da ake kai kenan ba ko ayi wannan system din ko kar ayi dukkan gwamnonin nan in dai tunda ba ayi tackling din su an san yadda za a yi da su ba yau rana tsaka saura kwana 10 sha kaza zabi ba za a iya tackling din su ba siyasar kudi kuma in baka tsayar da ita tunda ba ni ina ganin duniya da gije zan ka tsayar da ita ba za ta iya tsayawa yau ba yau ne rana tsaka da za a yi jan election din za ka iya tsayar da siyasar kudi bayan duka ɗan takarkarin nan kamar yadda yawan masana suka ce ɗaiɗai jam'iyyar da mutane ne suka zaɓi ɗan takarkarin nan ba kuɗi ne suka zaɓe su ba me akai allegations kala-kala na yadda ake wasa da kuɗi wajen yin primary elections ɗin ya za a iya daƙilewa amma me aka daƙile ɗan ƙaramin takardi kafin a zo wannan magana gwamnoni nawa ne da ɗan majalisu da ɗan siyasa manya-manya da manyan ma'aikatan gwamnati aka kama da badakaloli EFCC ta kama da bakalolin ta kai su kotu aka convicting ɗinsu amma daga baya muka samu afuwa ta mai girma shugaban ƙasa at least in almost mutum 100 da wani abu aka yafewa in ƴan rashawa kake nema waɗanda suka rusa ƙasa anya waɗanda aka kama da wannan abin har kotu ta tabbatar su ne kuma za a zo a yafewa an yafe wa waɗancan mutum 100 da kaza fa in dai barayi ake nema yau kuma mu kuma gaba ɗayan mu kasar ce akan abin da bamu ji mun gani ba shi muke ansa consequence akai me ya zafi wace irin manufa ce wannan ina ji son aje dan har cika mana baki ake yi ai Muhammadu Buhari shugaba ne mai saurara mai bin doka mai bin constitution mai bin dokokin kasa kaza to yau ga kotu ta ce kaza kuma an take an yi wani abu shi ma dai yana cikin wannan shugaban da ya san due process ya san shi constitutional process yake bi yake son ya tabbatar ina mamaki wani lokaci kaina yana kullewa a irin wannan situation din da muke ciki Allah mun tuba mun sani an jarraba mu kamar yadda kullun nake faɗe a waƙata ta shugaban ƙasa cewa duk wata ƙauna duk wata soyayya duk wani goyon baya da ya kamata a yi wa wani kyakkyawan shugaba da ake yi wa kyakkyawan zato Malam Muhammadu Buhari wallahi an maka a Najeriya da kuɗi da rayuwa da abin duniya da lafiya da gidaje da muhallai duk wani abu da ka san za a iya bada gudunmuwa a kai babu wani category na al'umma a wannan ƙasa da bai baka gudunmuwa ba kuma mun san tsari ne muke ciki na demokradiya idan ko tsari ne na demokradiya ba kokari ake tsanantawa mutane a kuntata musu suna so ba sa so sai an yi abin da kawai an shi ake son aiwatar ko ta halin kaka sai an yi ba a'a ai hakuri ai sauri duk inda ake ciki in dai dan mu ake yin wannan abu a nemo mafita ko dai a buga manan sababbin kudin da dan dama sai da za su iya gamsar da mutane a mu'amalolin da za mu yi don mu rayu in ya so cashless policy da aka gabatar mana kuma wannan na san ba gudu ba ja da baya duk mutanen da suka waye suke bin duniya sun san ko baji ba ko madaɗe dama za a zo kan wannan ba wanda yake agensin cashless policy amma ta yaya aka samu mana ita ta ina za a fara ya za mu fara ba wata ƙasa da gaba ɗaya a irin wannan illiteracy ɗin da ake da shi kawai sai kuma a zo rana tsaka a sanar da abin babu cikakken network babu cikakken lantarki babu access duk abin da ka san social amenities ne ɗaiɗai abin da muke da full access da shi to idan muka yi la'akari da wancan abin ai cashless policy bai zama mana katuwa farilla ba a waɗannan wuta ma ba ta zama musu wani abin har yanzu wuta ba sabon bace a gurin mu wani ruwa wata hanya wani waye rashawa ce ga tana ake yaƙa ma tana yaƙan kanta tana dawowa inda waɗancan abubuwa ba su gama samuwa ba, cashless policy ai ba wani katan dil bane, in ma katan dil ne ka bar shi a ƙaga mana shi ma ya duro yanzu a fara. Ɗan Najeriya yana da wannan jure, yana da wannan jajircewar zai iya, amma dai ban sani ba. Mutane kuna tare da ni, ina tare da ku, ƙasashe nawa ne aka sani a tarihi waɗannan ƙasar tasu ce, ‘yan ƙasar a ƙasar suke katsam, kuma sai a zo a sa musu dokar sanjin kuɗi, sannan a sa adadin ranar da za a daina karɓar kuɗin, saboda ana zargin wasu kaso 5 ko kaso 3 sun yi sata kuɗi. Allah ya mana muwafaka. Amma dai ni matsayata a nan shine ne, ina ganin gwamnoni ko koma ya suke koya suke ba mu da wani option da ya wuce su ɗin a yanzu ba. Ina nufin wai mu je mu goyi ba su, ni concern kalar siyasa ta. Ni mawaki ne, ni ba ɗan siyasa ba ne, ba na alfahari da kasancewa ɗan siyasa. Kuma mawaki ne da ya fi alfahari da kasancewa mara jam'iyya. Ni na fi ganin a irin salon waƙar da nake da abin da nake ƙoƙarin nayi, to ya fi dacewa ya zama baka da jam'iyya fiye da ka dinga alfahari da jam'iyya. Naka duk inda gaskiya take, duk inda nagarta take, duk inda daidai take, ita muke fata Allah ya zaɓa wa ɗan Najeriya shugabanni nagari, ya kuma ba su ikon aikata daidai. Ɗan Najeriya ni ba na zargin ka. Bisa kyakkyawan zato ka zaɓi shugaban Muhammadu Buhari. Wannan ne shi ne matsayata, har ina mamakin masu zuwa suna gwasale ɗan Najeriya cewa ai mu ne muka ɗauko mun. Dukka a kaso 100 kaso 90 waɗanda suka zaɓi Muhammadu Buhari bisa kyakkyawan zaton zai yi gyara suka zaɓe shi. Don haka kuma har yanzu ina da kyakkyawan zaton waɗannan mutanen, wannan kyakkyawan niyyar Allah zai yi mana sakayya da alheri da ita. A yi haƙuri, a ci gaba da addu'a, amma dai lallai ilallah kar mu sake mu yi zaɓen tuman dare mu barwa Allah zaɓi, mu yi addu'a ya zaɓa nagari, amma mu zaɓi cancanta duk inda take. A gaba zan so kuma mu zo mu yi maganganu akan maganar zaɓe based on addini da al'ada da yanki da ƙabila. Waɗannan abubuwan ana yawan yaudaranmu da su, yana son mu buɗe idanunmu. Najeriya, context ɗin Najeriya yana da amsoshi da yawa da muke buƙatar mu ansa a kanmu da kanmu. Assalamu alaikum jama'a.